العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم النبيين وإمام المرسلين وعلى آله وعلى أصحابه وتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Wannan dare mai albarka Allah subhanahu wataala ya hada mu a yau 4 ga watan Zulqa'ada hijirar manzo sallallahu alaihi wasallama 1426 wanda ya zo daidai da 5 ga watan 12 miladiya 2005. Muna nan zamu taya dan uwan mu kuma abokin mu farin cikin wannan karuwa da aka samu. Muna kuma yin addu'a Allah subhanahu wataala ya rayar. A wannan munasaba zamu yi bayani akan ɗaya daga cikin matsalolin wannan al'umma. Kamar yadda muka saba a irin wannan munasaba, muna duba abin da yake damun jama'a mu yi bayani akai. Wannan abu kuwa da zamu yi bayani akai shine silatul rahim. Silatul rahim ma'anarsa a Hausa shine sadar zumunta. Sadar zumunta da ake faɗansa a Hausa ana masa mummunar fahimta. Yadda sadar zumunta ko kuma silatul rahim yake a addini da kuma yadda aka fassara shi ko aka fahimce shi a Hausa daban yake, ko kuma shi akwai ɗan bambanci. Da farko, saboda haka ne za mu gabatar da ta'arifat domin a fahimci me ake nufi da silatul rahim ko kuma sada zumunta. Allah subhanahu wa ta'ala a cikin suratul nisa ya ambata mana nau'in mutane daban-daban guda 9 waɗanda ya wajabta a kyautata musu. Wannan aya ita ce ayar da Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa a'udhu billahi samiul alim minash shaitanir rajim wa'budu llaha wa la tushriku bihi shay'a wa bil walidayni ihsana wa bidhil qurba wal yatama wal masakin wal jari dhil qurba wal jari junubi was sahibi bil janbi wa ibn as-sabili wa ma malakat aymanukum. Wadannan nau'in mutane ne daban-daban guda 9 waɗanda Allah subhanahu wa ta'ala ya umarci a kyautata musu. A cikin waɗannan nau'o'i guda 9, abu na 2 shine silatul rahim. Allah da ya ce wa bil walidayni ihsana, sai ya ce wa bizil qurba. Ma'anan wa bizil qurba shine kyautatawa makusanta ko ƴan uwa ko dangi. Shine abu na 2 daga cikin waɗannan abubuwa guda 9. Ake kiransa da suna ko laƙabi silatul rahim. Saboda haka akwai wasu kalmomi guda 4 a Larabci, ma'anarsu ɗaya ne bambanta, ya zamanto daban-daban, yana ɗauke da ma'ana na kyautatawa. Sai dai idan aka ce albir ko kuma bir, ana nufin kyautatawa iyaye. A lokacin da aka zo aka ce sila, ana nufin kyautatawa dangi ko kuma ƴan uwa. A lokacin da kuma aka zo aka ce sadaka, kyautatawa talaka, wannan talakan wanda ya kasance ba dangi bane, talakan da kuma ba iyaye bane. A lokacin da aka ce hadiya, kyautatawa mai ƙarfi. Kun ga kenan waɗannan kalmomi guda 4, bir, sila, sadaka, hadiya, dukan suna ɗauke da ma'ana na kyautatawa. Ka ɗau abu ka ba wa mutum, ko ka agaza wa mutum da ƙarfinka, ko ka amfanar da shi a wani abin da Allah subhanahu wa ta'ala ya baka. Shi yasa bir kyautatawa ne, amma na iyaye, kyautatawa iyaye. Sila kyautatawa dangi, ƴan uwa. Sadaka kyautatawa talakawa. Hadiya kyautatawa masu kuɗi. Saboda ko ko da mutum mai kudi ne akwai wasu lokutan da suka dace ka dan wani abu ka bashi ko da ya shi karfin wannan abu an gane yayi idan mutum ya zo babba mai kudi ya kawo maka ziyara sai kuma sadaka ne to sai ka waiwaya ka duba wani abu ko ma ya yake ko kwariya ne a ce sa kwari sabon kwariya dan yana aji a dakin ka ka dauka ka rika masa to wannan shine ake kiran sa hadiya wanda shi abunsa wannan kwariyan ya shi wani ya dau 100 ya bashi an gane saboda yana da 100 amma wannan kwariya an bashi ne saboda girmama shi wannan shine ake kiran sa hadiya to kun ga kenan bir da sadaka bir da sila da sadaka da hadiya duk kyautatawa ne a aljihu ko kyautatawa da amfanarwa kowanne yake dauke da shi sai dai an bambanta bir na iyaye sila na dangi da ƴan uwa sadaka wanda ake wa talakawa hadiya wadanda ake wa masu kudi ko wadanda ko wadanda ake so a girmama to waɗannan kalmomi daga ciki mawdu'in mu shine sila kyautatawa ko agazawa ƴan uwa da dangi wannan tarihin zai babu fahimta me ake nufi da sila a larabci ko a shari'a abinda ake nufi da sila a larabci ko a shari'a a larabci in ka ce sila masdari ne na wasala yasilu sila sila ma'ana hada tsakanin abubuwa guda biyu ka hada tsakanin abubuwa guda biyu shine a larabci in aka ce sila wasala majinsa yasilu mudarinsa an cire wawun a masdarinsa kuma an ake cewa sila ko a ce wasal ko kuma a ce sila kowanne daga cikin su yana zuwa a lokacin da aka ce sila an cire wawun maimakon su sai aka zo aka sa tawun wannan shi ne ma'anar sila a larabci ka hada tsakanin abubuwa guda biyu kai joining din abubuwa guda biyu wanda suke rade a lokacin da aka ce sila a shari'a ana nufin kyautatawa ƴan uwa da dangi da makusanta da aljihu ko da agazawa na ƙarfin jiki wannan shi ne ake kiran sa sila kun ga ba kamar yadda galibinmu muka fahimce shi ba ko yadda aka fassara shi cikin hausa naka ce silatul rahim sada zumunta ma'ana ka ziyarci gidan wannan dan uwanka kaninka ko kanwarka ko yayarka ka ziyarci gidan wannan ka ziyarce su wannan shi ne sada zumunta alhali a yi a larabci ko a shari'a idan aka ce silatul rahim sada zumunta ba wai kawai ziyara ba ne kawai an gane ka dinga agazawa ƴan uwanka da makusantanka idan ka yi kuɗi to ƴan uwanka ƙannanka yayunka rafananka duk dai danginka su san da cewa kana da kuɗi in ka samu wani matsayi danginka ƴan uwanka su san da cewa eh wane ya samu wani matsayi ma'ana a duk lokacin da ka samu ƙarin income cikin account ɗinka ka samu hanyoyi na samun kuɗi to a wannan lokaci waɗanda suke fi cancanta ka fara kyautata musu su san ka samu wannan kuɗi ko ka samu matsayi su ne makusantanka da danginka saɓanin halin da ake ciki a yanzu a tsakanin musulmai za ka ga wani yana da kuɗi amma za ka ga wani makusancinsa yana shan wahala saboda rashin silatul rahim shi mai kuɗi ne babba amma za ka ga kaninsa ko wansa ko wani na kusa da shi dai za ka ga cewa yana cikin wahala ba shi da ma abin da zai ci ba shi da suturan da zai sa in yayi rashin lafiya ba yadda za a yi ya samo magani wa kansa ko ga iyalinsa ko ga yayansa dukiyansa na yayansa ne da matansa da kuma dangin matansa kawai haka wannan aikata wani kaba'ira ne daga cikin kaba'irori to saboda haka wannan maudu'i yana da hatsari kuma abu ne wanda ya yaɗu shi yasa muka ga a wannan lokaci ya kamata mu yi bayani a kansa musamman ma shi ne abu na biyu daga cikin abubuwa guda tara waɗanda muka ce Allah subhanahu wataala ya ce a kyautata musu. Abu na farko daga cikin mun yi wani majalisi a kansa wanda shi ne wa bil walidain ihsana, mun yi majalisi a kan birrul walidain. Abu na biyu shi ne wa bizir qurba silatul rahim, shi ne wanda yanzu muke bayani a kai. In Allah ya yarda kuma za mu bi sarsalan wannan aya mu ga mun karasa abubuwan nan guda tara, kowanne da ke yana buƙatar bayani, wanda kuma kowanne haƙƙi ne da ke kan musulmai mu karasa su gaba ɗaya. Wannan ke na ɓangaren tarihi. Waɗannan abubuwa guda tara waɗanda muka yi bayani a kansa a cikin aya ta cikin suratul nisa, wacce Allah subhanahu wataala yake cewa wa bil walidayni ihsana wa bizil qurba wal yatama wal masakini wa ibn sabil wal masakin wal jari zil qurba wal jari junubi was sahibi bil janbi wa ibn sabil wa ma malakat aymanukum. Waɗannan abubuwa idan kai nazari za ka ga cewa babu wani musulmi face ya shiga cikin waɗannan abubuwa guda tara. Domin musulmin da za a kyautata masa in ma ya kasance iyayenka ne, wanda akwai wajibcin ka kyautata musu, tufatar da su, ciyar da su da duk abin da suke bukata na taimako. In ma ya kasance ba iyayenka ba ne, dangi ne, ‘yan uwa ne, makusanta. Wa in ma kuma ya kasance marayu ne, ko su kasance miskinai. Miskini shi ne wanda bai san yadda za a iya ciyar da kansa a yanzu ba, sai ya nemi abin da zai ci a yanzu. Wal yatama wal masakin wa ibn sabila wal jari zil qurba, ko makwabci na kusa, wal jari zil qurba makwabcinka na gida, gidanka makotanka na gidanka, wanda ya zo cewa gabar da kai da yamma da kai da kudu da kai da kuma arewa da kai har zuwa gida 40-40 duk makwabtanka ne, su ne ake kira waljari til kurba. In ka kirga gida 40 a kudu da kai, ka kirga gida 40 a arewa da kai, ka kirga gida 40 a gabar da kai, gida 40 a yamma da kai, duk waɗannan makwabtanka ne. A duk lokacin da kaji Allah yana magana haƙƙin makwabta, ko manzo yana magana a hadisi haƙƙin makwabta, waɗannan gidaje 40-40 gabar da yamma kudu da arewa su suna da haƙƙi a kanka. Waljari til junub, waljari bil junub shi ne makwabcinka wanda yake nesa da kai, wanda suka fita a cikin waɗannan gidaje guda 40, ma'ana wanda take rayuwa da shi a gari ɗaya. Dan a gidan da take, idan aka ware gidaje 40-40 gabar da yamma kudu da arewa, in dai ba wani gari ne babba ba, garin ma ya kare, gidaje aka ware gidaje 40-40 in dai ba gari ne babba ba, an karasar da garin ma gaba ɗaya. Wasu malaman tafsiri suka ce wal jari zil qurba yana nufin makwabcinka wanda gidansa yake haɗe da gidanka. Wal jari zil junubi shi ne daga gida na wanda yake haɗe da gidanka zuwa gidaje 40 ɗin da muka bayyana na baya. Wasahibi bil janbi shi ne abokinka na tafiya. A lokacin da kake tafiya Kano ko Maiduguri ko kake wani bulaguro, galibi za ka ga akwai wasu da zaman mota yakan iya haɗa ku, to gabannin ku rabu da su, ku sauka a tasha, kowa ya kama gabansa, kowanne akwai haƙƙi a kan ɗan'uwansa. Misali, in ka siyi za ka siyi tiwa wata, kar ka siya wa kanka kai kaɗai, ka zura musu ido. Ka siyi tiwa watan ka mimmiƙawa waɗanda suke cikin mota, saboda wasahibi bil janbi ne. Haka in ka sauka za ka ci abinci, in ka ci abinci in a cikin motan za ka ci, ka siya har da su ka kyautata musu. In a ƙasa ne, in ka siya ka yi musu dai malam bismillah. Duk dai abin da za ka yi wa kanka na kyautatawa a lokacin da kuke tafiya, gabannin ku rabu da su, to wannan haƙƙi ne a kanka ka kyautata musu. Wa bil sabili kuma shi ne wanda yake matafiyi, bai haɗu da kai ba, ma'ana kai kana zaune, shi ne yake cikin tafiya. ma'ana kai ba kuna tafiyan tare bane, kai kana nan a zaune a gari, shine yake kan tafiya. To idan ka san wannan matafi ne, to yana bukatar a kyautata masa. Wa ma malakat aymanukum, abu na tara wanda shine bayinku, kuyangunku wanda suka kasance bayinka ko kuyangunka mata, to za ka kyautata musu su ma. Ma'ana abincin da zaka ci zaka shiryar da su, tufan da zaka sa zaka tufatar da su, illa iyaka wasu ayyuka ne waɗanda ka sa su za su aikata, aikin da kuma zaka sa su ba zaka sa su aikin da ba za su iya yin sa ba. In suka gaji kuma zaka ce ka ku bari ku huta, kuma bayinka ne. Kenan addinin musulunci ya ba wa kowa haƙƙinsa, kuma ya ba da umarni a kyautata wa kowa. Saboda babu wani musulmi face za ka same shi in shi musulmi ne ya shiga cikin waɗannan abubuwa guda tara, wanda na biyunsu kamar yadda muka bayyana shi ne ake kiransa filatul rai, sada zumunta. Abu na uku da za mu yi bayani a nan, ma'ana bayan mun yi ta'arifat, mun yi bayani takaitacce a kan waɗannan mutane guda tara waɗanda musulunci ya ba da umarni a kyautata musu, abu na uku shi ne wanne hukunci ne sada zumunta yake da shi, filatul rahim. Shin wajibi ne ko mustahabi ne ko yaya yake, wanne ne hukuncinsa? Ya shahara a littattafai a cikin jerin waɗanda ciyar da su ko kula da su ya zamanto mustahabi, ana saka filatul rahim. Amma saka filatul rahim da ake sakawa cikin jerin waɗanda ciyar da su ko kyautata musu mustahabi ne, ba wajibi ba ne, yana da sharadi. Wannan sharadi kuwa shi ne a lokacin da danginka, ‘yan uwanka, makusantanka, kowanne ya iya riƙe kansa, yana da dukin da zai iya riƙe kansa, zai iya kyautata wa kansa da ‘ya’yansa daga ciyarwa, tufatarwa, magani, gidan zama da dukkan abin da ake buƙatarsa a rayuwa, zai iya yi wa kansa. Dukkan ‘yan uwanka za su iya yi wa kansu komai, ma’ana dukkansu mawadata ne, ba sa buƙatar komai na taimakon kuɗi a gunka. To a wannan lokaci kyautata musu ya zamanto mustahabi. Wannan shi ne a lokacin da zai kasance mustahabi. Amma a lokacin da ya kasance ba su da komai, kai kake da shi, to ya zamanto wajibi. An gane ai, ya zamanto wajibi a gare ka, kai ne kake da shi, su ba su da shi, to wajibi ne ka kyautata musu a zuciyarka. Ko ɓangaren ciyarwa, tufatarwa, siya musu magunguna da dukkan abin da suke bukata, ko nema musu aikin da za su yi, kai ma'aikaci ne, wajibi ne. Amma a lokacin da ya kasance kai ba ka da shi, ba ka da hanyar kyautata musu, to wannan bai zamanto wajibi a kanka ba. Kenan wajibinsa yana da sharadi, ya kasance su ɗin mabukata ne, kai kuma kana da shi. A lokacin da suka kasance su mawadata ne ko kai ba ka da shi, to a wannan lokaci zai zamanto mustahabi, ba wajibi ba. Dalilin wajibinsa kuwa a lokacin da kake da shi ko su suka kasance mabukata ne, ayoyin da za mu zo mu karanta waɗanda suke magana akan sada zumunta sun ambaci ukuba akan waɗanda ba sa sada zumunta, ma'ana ba sa kyautatawa ‘yan uwansu da danginsu da dukiyarsu ko da irin matsayin da Allah ya ba su. Malamai suna gano abin da yake wajibi ne a cikin nususin hadisin manzo ko ayoyin Qur'ani ta hanyar wasu lafuzzuka da suke zuwa, suna cewa dukkan abin da Allah subhanahu wa ta'ala ko manzo a cikin Qur'ani ko hadisi suka rattaba masa la'anta, to wannan abin wajibi ne. Ko suka rattabawa wanda ya bar wannan abin cewa ɗan wuta ne shi, to wannan abin zai zamanto wajibi. Saboda wajibi ne da haramun suke kai mutum zuwa wuta. In ka bar wajibi ko ka aikata haramun, to wannan zai sa ka shiga wuta. Amma ka aikata makruhi, ka bar sunna, baya sawa ka shiga wuta. To saboda haka ayoyin da za mu zo mu karanta a nan gaba sun rattaba ukuba ga dukkan wanda ya yanke zumuntansa, ma'ana baya kyautatawa ‘yan uwansa da danginsa da aljihunsa ko matsayin da Allah subhanahu wa ta'ala ya basu ko ya basu wadaga cikin wadannan ayoyi kamar yadda zasu zo Allah subhanahu wata'ala yake cewa wallazina yanquduna ahdallahi min ba'di mithaqihi wa yaqta'una ma amara Allahu bihi ay yusala wa yufsiduna fil ardi ulaika lahumul la'na ulaika lahumul la'na wadanda suke yanke zumunta ma'ana ba sa kyautatawa ƴan uwansu da dangin su da dukiyarsu ko matsayin da Allah ya ba su Allah yace ulaika lahumul la'na wadannan akwai tsiruwa a gare su za a tsine musu duk wanda aka tsine masa ba zai samu rahama ba wanda kuwa bai samu rahama ba wuta zai shiga shi yasa yace walahum su'ud dar suna da mummunan gida mummunan makoma a gobe kiyama shi ne wuta kun ga idan kyautatawa ƴan uwa da dangi da dukiya ko da matsayin da Allah ya bayar ba wajibi ba ne Allah ba zai rattabawa wannan hukuncin la'anta ko wanda yake aikata shi yace zai shiga wuta ba da sauran wasu ayoyin da za su zo wanda za mu yi bayani a kai kun ga kenan wannan aya da muka mutunta suna nuna mana cewa kyautatawa ƴan uwa da dangi wajibi ne sai dai idan su suka kasance mawadata ne kai kasa ko kuma kai ka kasance mai karamin ƙarfi ne ba za ka iya kyautata musu da dukiyarka ba kai ma ma'ana mabukaci ne ayoyin da za mu karanta waɗanda suke magana a kan sada zumunta ayoyi ne masu yawan gaske saboda yawansu ba za mu iya karantawa gaba ɗaya ba waɗannan ayoyi saboda yawansu sun kasu kashi-kashi kashi na farko ayoyin da suka zo da lafazi na karaba saboda a ƙur'ani ka ɗauke shi ka'ida a duk lokacin da Allah subhanahu wa ta'ala ya ambaci lafazi na karaba ya kawo hukunci ne na sada zumunta ma'ana kyautatawa ƴan uwa da dangi da dukiya ko da matsayin da Allah ya baka a duk lokacin da ya zo da lafazi na karaba haka nan a duk lokacin da ya zo da lafazi na sila ayoyin da suka zo da lafazin karaba su ma suna nan da yawa yawancinsu akwai su a cikin suratul baqara daga cikin waɗannan ayoyi Allah subhanahu wa ta'ala a cikin abubuwa guda goma wanda ya kira su dir a cikin suratul baqara sai da ya shigar da sada zumunta ma'ana kyautatawa iyaye inda yake cewa walakinil birru man amana billahi واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآت المال على حبه ذوي القربى وآت المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل أبو نفر قول الله سبحانه وتعالى يا أبتا نبات دوجيا يتي زيبا ومكسا تنسى دنجل سدوجيا رجع الله سبحانه وتعالى يا باشي يشوت تامس duk yadda yake son dukiyarsa sai ya ba wa makusantansa da kuma danginsa wa atal mala ala hubbihi dawil qurba wanda zai dau dukiyarsa ya taimaka wa ƴan uwansa da danginsa to wannan shi ne yake cikin waɗanda suke aikata aiki na bir ma'ana aikin da shi ne za su shiga aljanna ayyuka ne guda goma biyar daga cikinsu ayyuka ne na zuci biyar daga ciki kuma ayyuka ne na gangan jiki wanda Allah subhanahu wa ta'ala ya bayyana a cikin wannan aya a ciki ya shigar da hukunci na sada zumunta abinda zai ba mu muhimmancin kyautatawa iyaye a wannan aya ya gabatar da kyautatawa iyaye akan marayu da miskinai da matafiya galibi marayu da miskinai da matafiya sun fi bukata amma duk da haka Allah subhanahu wa ta'ala ya fara kawo kyautatawa ƴan uwa da makusanta da dukiya gabanin ya kawo kyautatawa marayu kyautatawa miskinai da kuma ta kyautatawa matafiya yace wa atil mala ala hubbihi dawil qurba tukuna yace wal yatama wal masakin wa ibn sabil wannan zai nuna mana muhimmancin kyautatawa iyaye da dangi har yanzu muna cikin suratul baqara wata aya daga cikin ayoyin da suka zo da lafazi na karaba Allah subhanahu wa ta'ala lokacin da ya kawo hukunci na wasiyya wasiyya shi ma wani bangare ne ko hanya ne na kyautatawa musulmai da dukiya inda yake cewa kutiba alaikum idza hadara ahadakum al-maut in taraka khayran lil wasiyyati lil walidaini wal aqrabina lil walidaini wal aqrabina da ya fadi iyaye ce lil walidaini sai ce wal aqrabina makusanta dangi yawa wal aqrabina anan gaba yake hakkan adal muttaqi anan yana nuna mana abubuwa guda biyu ne kyautatawa ƴan uwa da dangi da makusanta shine abin da zai biyo baya bayan kyautatawa iyaye da yake bil walidaini sai yace wal aqrabina bil walidaini wal aqrabina daga haƙƙin iyaye abu na biyu shine haƙƙin ƴan uwa makusanta kuma yace haqqan alal muttaqin sai yace kyautatawa iyaye ko kyautatawa makusanta da dangi da ƴan uwa da dukiya ko kuma da matsayin da Allah subhanahu wa ta'ala ya baka yace wajibi ne akan waɗanda suke da takawa masu tsoron Allah wajibi ne akan su wannan yana nuna mana wanda yake musgunawa makusantansa ko ƴan uwansa danginsa baya kyautata musu da dukiyarsu da dukiyarsa ko da matsayin da Allah subhanahu wa ta'ala ya bashi ba shi ba tsoron Allah kuma ba shi da takawa domin Allah yake haqqan alal muttaqin wanda yake da takawa ne yake wajabta a kansa har yake yin haka yake kyautatawa ƴan uwa da dangi kenan wanda bai da takawa baya tsoron Allah baya yin sa kenan wanda baya kyautatawa ƴan uwa da dangi ba shi da takawa baya tsoron Allah ba shi da imani har yanzu a cikin suratul baqara Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa yas'alunaka madha yuntiqun قل ما أنفقتم من خير فللوالدين والأقربين قل ما أنفقتم من خير فللوالدين والأقربين يكي إن دي ذاك كوتر دا ولي أبن الخير ذاك وولي الخير إن ولي كتسو كيو الخير وأن دسكتي سنتنت كيو الخير سوني إياه دمكو سنتادنجي سابانن غالبين masu kudinmu galibin manyan ma'aikatanmu galibin masu kudinmu galibin manyan ma'aikatanmu daga cikin musulmai za ka ga cewa waɗanda suka sha wahala a kansu ba su ne suke cin gajiyar dukiyar da suka samu ba galibi iyayenka da ƴan uwanka su ne suka sha wahala a kanka gabaninka zama wani abu baka da lafiya su suke maka su suke daukar dawainiyarka da komai da komai a lokacin da kuma kai dukiya sai kai jefa da su wasu mutane ne ƴan maula za su zo su kewaye ka suna maka fadanci su ne suke more dukiyar da Allah subhanahu wa ta'ala ya baka da abin da suka bukata za ka basu da abin da suka so shi kake aikatawa kana ganin cewa ƴan uwanka ma sai sun zo sun yi fadanci za ka basu alhali ƴan uwanka sun ji ƙarfin su zo su yi maka fadanci saboda su suna da wani haƙƙi ma a cikin zuciyarka su waɗannan da suke zuwa suke ma maula ko suke maka fadanci sun san da cewa babu wani ba su da wani haƙƙi a cikin zuciyarka shi yasa in ba su yi maula da fadanci ba ba za su samu ba to kai kuma kake da tunanin ƴan uwanka ma sai sun zo sun yi abin da waɗannan suke yi tukuna za ka kyautata musu da kuma wasu dangin matansu zuciyar da suka samu dangin matansu kanwar matarsa yayar matarsa ta zo to a wannan lokaci in aiki ne zai iya nema mata ta bawa kanwarta ko ta bawa yayarta da duk wanda ta ga dama har ya zamanto abu ne sananne idan ana neman wani alfarma a wajen manya masu kuɗi ne ko ma'aikata ake bi ta hannun matansu sai a zo a samu matansu hajiya alaji ne fa nake so ya yi min kaza kaza sai ba ku za a sa shi yayi
an gama
saboda matan su ne komai an yi gefe an yi wajeda dangi da yan uwa wanda su ne kuma suka sha wahala a kanka to shine anan Allah subhanahu wataala yake kullu ka gaya musu ma an faktu min khairi min khairi in wani abun alkhairi za ku kyautar fadil walidaini wa aqrabin wanda suke cancanta ku yi wa alkhairi na farko iyaye daga su kuma sai al aqrabi dangi yan uwa wannan aya ma ta kara tabbatar mana abin nan da muka bayyana na baya ya gabatar da yan uwa akan wasu waɗanda bukatar su ne sanani ne yake wal aqrabin yake wal yatama wal masakin wa ibn sabil ya gabatar da yan uwa da dangi akan marayu da miskire da kuma matafiya dukkan su masu bukata ne sosai waɗannan ayoyi waɗanda suka zo da lafuzuka na karaba waɗannan dukkan su sun zo ne a cikin suratul baqara akwai wasu ayoyi kuma da suka zo a wasu surori daban daga cikin waɗannan ayoyi ayar da muka fara fassarawa a cikin suratul nisa Allah subhanahu wataala yake cewa wa'budu llaha wa la tushriku bihi shay'a wa bil walidayni ihsana wa bi dhil qurba saboda ya nuna muhimmancin kyautatawa ƴan uwa da dangi sai ya hada shirka da rashin kyautatawa ƴan uwa da dangi a waje daya ma'ana rashin kyautatawa ƴan uwa da dangi da dukiya ko matsayin da ka samu saboda buninsa aka hada shi da shirka kun ga dai shirka babu zubin da yake yi shine abin da idan ka mutu da shi ba za ka samu ka shiga aljanna ba amma duk zubin da ka mutu da shi in Allah subhanahu wataala da rahamansa ya so zai gafarta maka kamar yadda yake inna Allah la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha a wannan aya da yace wa'budu llaha wa la tushriku bihi shay'a sai ce wa bil walidayni ihsana wa bi dhil qurba rashin kyautatawa iyaye ko ƴan uwa da dangi layinsu ko muninsu shiken ɗaya ne da shirka kaga wannan babba ne kamar yadda a wata aya a can cikin suratul baqara daga cikin ayoyin da bamu karanta ba Allah subhanahu wataala yayi muqaranan ko ya hada tauhidi bautawa Allah subhanahu wataala da kuma kyautatawa ƴan uwa da dangi inda yake cewa wa iz akhadha Allahu mithaqa bani isra'ila la ta'buduna illa Allah wa bil walidayni ihsana wa dhil qurba yace la ta'buduna illa Allah ya kawo tauhidi kar ku bautawa kowa sai Allah a hade da wannan tauhidi domin ya nuna muhimmancin kyautatawa iyaye da kuma muhimmancin kyautatawa ƴan uwa da dangi sai ya hada su da tauhidi kamar yadda a can ya nuna munin saba wa iyaye munin rashin kyautatawa ƴan uwa da dangi sai ya hada su da shirka a nan kuma saboda muhimmancin biyayya ga iyaye da kyautata musu da kuma kyautatawa ƴan uwa da dangi sai ya hada su da tauhidi da yace la ta'buduna illa Allah yace wa bil walidayni ihsana wa bi dhil qurba ko wa dhil qurba a wannan aya kun ga kenan wannan yana nuna mana muhimmancin kyautatawa ƴan uwa da dangi a wata aya a cikin suratul isra Allah subhanahu wataala yake cewa wa ati dhil qurba haqqahu wal miskina wa ibn as-sabili wa la tubazzir tabzira wa ati dhil qurba haqqahu dhil qurba anan sune makusanta ƴan uwanka na dangi ƴan uwanka na dangi yake ka bawa duk wanda yake makusancinka haƙƙinsa a cikin dukiyarka kun ga a wannan aya da yake haqqahu wannan yana nuna cewa wajibinka ne in kana da dukiya ko Allah ya kai ka wani matsayi waɗanda za su more ka na farko wajibi ne ya kasance ɗan uwanka ne makusanta ne an gane saboda ya ce wa atizal qurba haqqahu haƙƙinsa ne kamar wani bashi ne ya baka wanda dole ya ka biya shi wannan bashi haka nan dukiyan nan da Allah subhanahu wataala ya baka yana da haƙƙi a ciki wanda dole ne ka dau haƙƙin sa ka bashi wannan yana nuna mana muhimmanci kyautatawa ɗan uwa da dangi kuma wannan aya kaman wasu ayoyi da suka gabata yana nuna mana cewa kyautatawa ɗan uwa da dangi yana kasancewa ne da dukiya ba kawai ka bi gida gida kana gaishe su kana ziyartar su hannu banza ba ba wannan shine sada zumunta kamar yadda galibi mu muka fahimci haka sada zumunta shine idan zaka je wajen ƴan uwa da dangi ka dan sa nerori a cikin aljihun ka in ka je nan ga wannan aziga in ka je nan ga wannan a yake bane in ka je nan ga wannan a isa shi ko in ka je gida me yake damun ku ne menene matsalolin ku abin da yake damu babu da hali babu da kudin ce bane kaza kaza da yake damun mu to shi wadannan abubuwan da yake damun ku abin da zan iya muku shine kaza gashi ko kuma ku aika wali ya karbo wannan shine zaka zumunta ba wai ka dinga jin gida gida kana gaishe su baka bazu ko kofo ba kamar yadda wasu suka bayyana haka saboda haka wannan aya da yake wa atil qurba haqqahu wal miskina wa ibn sabil sai ce wala tubazzir tabdira tabdiri mubazzaranci yakan kasancewa ne da dukiya fadan lafazin tabdiri a wannan aya sai maka idara cewa sada zumunta ana yin sa ne da dukiya ba da hannu banza ba yace wala tubazzir tabdira kada ka dau dukiyanka kana mubazzarancin sa ta hanyar da ba shi da fa'ida ka dau dukiyarka ka kyautatawa ƴan uwanka da dangika kuma ayar tana nuna mana cewa dukiyarka idan ka dauka kana kyautatawa wasu baka kyautatawa danginka baka kyautatawa makusantanka kana mubazzaranci ne na dukiyarka saboda waɗanda suke da haƙƙi a dukiyarka baka ba su haƙƙin su kake bawa wasu waɗanda ba su da haƙƙi a dukiyarka a lokacin da ka dauki dukiyarka ka ajiye shi ko ka kashe dukiyarka a gunda ba shi da haƙƙi a wannan lokaci shine kai tafsiri shi yasa a ƙarshen ayan yace wala tubazzir tafsira innal mubazzirina kanu ikhwana shayatin a wata aya daban aya ta take cikin suratul rum Allah subhanahu wataala cikin wannan aya yake cewa fa'ati dhal qurba haqqahu والمسكين وابن السبيل ذلك خير للذين يريدون وجه الله ذلك خير للذين يريدون وجه الله وأولئك هم المفلحون أولا آية ما الله سبحانه وتعالى فآت ذا القربى حقه هو لنون مهم كو تتاوى مكسن شي كو تنقوى كو دنجي سي إضافة حق زوى غيرشي سيك وآت ذا القربى حقه wanda a dukiyarka yana da haƙƙi wanda kuma yake da haƙƙi a dukiyarka dole ka dau haƙƙin sa ka bashi sai yazo yace zalika khairul lil ladina yuriduna wajha Allah wannan shine yake alkhairi ga waɗanda suke nufin zatin Allah subhanahu wataala ma'ana suke kyautar da dukiyansu dan Allah inda gaske ne suke so su kyautar da dukiyarsu dan Allah ba dan riya ba suna so su samu ladan kyautar da dukiyarsu ko kashe dukiyarsu to su kyautarwa su kyautatawa ɗan uwansu da danginsu da makusantansu wannan yana nuna mana idan ka ɗauki dukiya kana kyautatawa wasu makusantanka kuma suna shan wahala wannan kyautata musu da kake ba dan Allah kake yi ba dan neman suna ne ko cimma wasu manufofinka domin idan dan Allah kake yi ga waɗanda Allah subhanahu wataala yace suna da haƙƙi a cikin dukiyarka me yasa baka je ka ba su ba sai ka dauka kana bawa wasu waɗanda Allah bai ci a dukiyarka suna da haƙƙi ba shi yasa wannan aya yace zalika khairul lil ladina yuriduna wajha Allah yace wannan shine yake alkhairi ga waɗanda suke nufin zatin Allah subhanahu wataala da kyautar da dukiyarsu in dan Allah ne su kyautatawa ƴan uwansu da makusantansu ba ƴan uwansu da makusantansu suna nan cikin wahala wasu ƴan maula sun zo sun kewaye su suna kyautata musu suna kyautatawa matansu da ƴaƴansu suna kyautatawa dangin matansu kawai amma ƴan uwansu sun zama toyen kallo da shi yasa annabi Allah subhanahu wataala ya ce wa ulaika humul muflihun waɗanda za su ɗau dukiyoyinsu su yi wa ƴan uwansu makusantansu hidima su kyautata musu, suna tambayan matsalolinsu, suna biya musu bukatu, suna servicing problem dinsu, to waɗannan Allah yake su ne suke da rabo. Idan waɗanda dukiyarsu ƴan uwansu ba sa mora ba su da rabo. Ba su da rabo a gidan lafiya. Yake wa ulaika humul muflihun. Waɗannan ayoyi da muka karanta da makamancinsu sun zo ne da lafazi na qaraba kamar yadda muka bayyana. Wa bizil qurba ko zal qurba ko zawil qurba yana zuwa da lafazi na qaraba. A lokacin da ake amfani da lafazi na qaraba, duk wanda yake da alaka da kai na jini ko na nono, ma'ana dangin ka ne na bangaren uba ko dangin ka ne na bangaren uwa, duk ana kiransa qaraba. Yana da gado a zuciyarka ko kuma ba shi da gado a zuciyarka, kamar yadda wasu hadisai da zamu karanta za su zo su bayyana mana haka. Sannan kuma idan mace ce mijinta yana daga cikin karabanta, mijinta yana daga cikin karabanta, saboda wasu hadisai da za su zo, ma'ana daga cikin waɗanda suke da haƙƙi a zuciyarsa idan mace ce har da mijinta ce, kamar yadda wasu hadisai da zamu karanta za su fassara mana ma'anar zal qurba ko bizil qurba ko zawil qurba da muka kakkaranta a cikin waɗannan ayoyi. To waɗannan ayoyi sun zo ne da lafazi na qaraba. Wasu ayoyi sun zo mana ne da lafazi na sila ko kabi'a. Sila kyautata wa iyaye, kyautata wa dangi da ƴan uwa, kabi'a kuma rashin kyautata musu. Waɗannan ayoyi sun zo, akwai wata aya cikin suratul baqara, akwai wasu ayoyi guda biyu cikin suratul ra'd, akwai wata aya cikin suratul kitab. Ayar da take cikin suratul baqara, Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa alladhina yanquduna ahadallahi min ba'di mithaqihi wa yaqta'una ma amara Allah bihi an yusala wa yufsiduna fil ardi ulaika humul khasirun. Allah subhanahu wa ta'ala a wannan aya, Allah subhanahu wa ta'ala da yake wa ma yudillu bihi illa al fasiqin, babu wadanda Allah zai saukar musu da Qur'ani, waɗanda za a karanta musu Qur'ani su zo su kidi sai fasikai. Wanda Qur'ani maimakon in an karanta musu ya shiryatar da su Qur'ani, idan aka karanta musu sai ya fadda su, waɗannan yace fasikai ne. Sai ce to suwa ne fasikai na farko sai ce alladina yanquduna ahadallahi min ba'di mithaqihi, waɗanda suke warware alkawarin da suka ɗauka tsakaninsu da Allah. Saboda kowanne mutum gabannin a haife shi sai da ya ɗauka wa Allah alkawari, idan ya zo duniya zai bi shari'ar Allah 100%. Kai tun gabannin ma a halitta gangan jikinsa yana ruhu ya ɗauki wannan alkawari, kamar yadda aya cikin suratul a'raf ta bayyana, wa iz akhadha rabbuka min bani adama min zuhurihim dhurriyyatahum wa ashhadahum ala anfusihim alastu bi rabbikum qalu bala. To wanda kuma idan yazo zai warware wannan alkawari da ya dauka tsakaninsa da Allah, shi ba su yi. Na biyu yace wa yaqta'una da suke yanke alaka da ƴan uwansu da danginsu, waɗanda ba sa kyautatawa ƴan uwansu da danginsu, wa yaqta'una ma amara Allah bihi an yusala, suna yanke zumuntar waɗanda Allah subhanahu wata'ala ya ba da umarni a sada zumuntansu. Suna yanke zumuntar waɗanda Allah subhanahu wata'ala ya ba da umarni a sada musu zumunta, ma'ana a kyautata musu da dukiyar da ake da shi da kuma matsayin da ake da shi. Sai ya ce wa yufsiduna fil ardi, da kuma waɗanda suke ɓarna a bayan ƙasa, kuma ya kala cewa ulaika humul khasirun, bayan su fasikai ne Allah subhanahu wa ta'ala ya ce waɗannan gabaki ɗayansu asararru ne, ba za su samu rabon komai ba a gobe kiyama. kamar yadda wancan aya da muka karanta yace wa ulaika humul muflihun wanda suke kyautatawa ƴan uwa da dangi Allah yake su suke da rabo a gobe kiyama wannan aya kuma tazo tace wanda ba sa kyautatawa ƴan uwa da dangi su kuma azararru ne a gobe kiyama abinda zamu duba a cikin wannan aya abubuwa muna da guda biyu Allah subhanahu wataala ya shigar da yanke zumunta cikin su saboda warware alƙawarin Allah kafirci ne butul cewa Allah subhanahu wataala ne farna a bayan ƙasa kuma hukuncin sa a wata aya ya zo cewa wadanda suke barna a bayan ƙasa hukuncin su a kashe su ne kaga wannan abu yana da muni munin warware alƙawarin Allah da munin barna a bayan ƙasa da kashe-kashen mutane wannan zai nuna mana shigo da yanke zumunta wani abu ne wanda yake da muni mai tsanani tunda an hada shi da wasu abubuwa munana guda biyu sannan Allah subhanahu wataala yace ne yanke zumuntansa mara wanda baya kula da ƴan uwansa da danginsa yace shi fasiki ne kuma yace ce asara sai ne a gobe kiyama aya ta cikin suratul ra'd ta farko cikin wannan aya ne illa iyaka farkon ayar da karshen shi ne suka bambanta wannan aya babu wawu na farkonta wancan aya da wawu wannan aya tace allazina yanquduna wancan aya tace wallazina yanquduna a karshe wancan aya ta cikin suratul ra'd Allah subhanahu wataala da yace wa yufsiduna fil ardi sai yace ulaika lahumul la'na wadanda suke yanke zumuntar wadanda Allah subhanahu wataala ya umarce su da su sada musu zumunta Allah yace wadannan suna da tsinuwa za a tsine musu ulaika lahumul la'na wa lahum su'u dar wadannan kuma bayan an tsine musu suna da mummunan gida ma'ana za a shigar da su wuta saboda dama duk wanda aka tsine masa ba zai shiga aljanna ba shi yasa ake cewa al'an shine al-bu'du min ar-rahma nisantar da mutum daga rahama shine la'ana wannan aya kuma munin yanke zumunta da zai nuna mana da kuma wajabcinsa da zumunta shine ya kawo la'anta wanda yake yanke zumuntansa la'ananne ne wanda yake yanke zumuntansa baya kula da ƴan uwa da dangi baya kyautata musu dan wuta ne ulaika lahum la'natu wa lahum su'u dar wata aya daga cikin ayoyin da suka zo cikin wannan sura wadanda suka zo da lafazi da sila Allah yake cewa allazina yasiluna ma amara Allahu bihi wallazina yasiluna ma amara Allahu bihi ay yusala wa yakhshawna rabbahum wa yakhafuna su'a al-hisab Allah subhanahu wa ta'ala ya shigar da wannan jerin wadanda ya nuna cewa su da kafirai ba ɗaya suke ba inda yake abu man ya'lamu annama unzila ilayka min rabbika al-haqq kaman huwa a'ma yace wanda ya san da cewa qur'ani gaskiya ne daidai yake da wanda ya zamanto tamkar makafo bai gaskanta qur'ani ba daidai suke ba daidai ba ne to haka nan Allah subhanahu wataala ya shigar da wannan aya a ciki yace wallazina yasiluna ma amara Allahu bihi ay yusala wa yakhshawna rabbahum wa yakhafuna su'a al-hisab wadannan su ne wadanda suka san qur'ani gaskiya ne wadannan kuma su ne wadanda suke da hankali saboda ya ce innama yatazakkaru ulul albab wadanda suke sada zumunta suke kyautatawa ƴan uwa da dangi da makusanta su ne Allah subhanahu wa ta'ala ya ce masu hankali su ne kuma suka san da cewa qur'ani gaskiya ne kenan wanda baya kula da ƴan uwansa baya kula da danginsa bai gaskanta qur'ani ba domin idan ya gaskanta qur'ani zai sada zumuntansa zai kyautatawa ƴan uwansa da danginsa domin Qur'ani shine ya umarce shi da haka tunda baya kyautatawa ƴan uwa da dangi wannan ya nuna umarnin da Qur'ani ya bashi na kyautatawa ƴan uwa da dangi bai gaskata shi ba sannan kuma wannan yana nuna ba shi da hankali shi ma haukaci ne dan mai hankali shine wanda zai ji umarnin Allah domin ya tsira daga wuta a gobe kiyama amma wanda zai aikata aikin zunubi anyhow duk yanda ya ga dama to wannan ba haukaci ne ba shi da hankali dan yana da hankali sai san kaza fa in nayi duk irin rayuwar da zan yi rayuwar za ta kare in mutu a zali wuta saboda haka da hankalina ba zan je na aikata abin da idan na aikata shi in na mutu wuta za a zali ba sai ja kansa daga wannan aiki bare to amma ba haukaci mara hankali dolo shi kowane lokaci komai kirki zai aikata saboda ba shi da hankalin da zai gane cewa ko me ya aikata to zai mutu sakamakon kuma abin da ya aikata na zubin nan zai kai shi aya ta hudu ita ce wacce take cikin suratul kitab Allah subhanahu wataala yake cewa har yanzu dai akan hukunci na sada zumunta yace fa hal asaytum in tawallaytum an tufsidu fil ardi wa tuqatti'u arhamakum ulaika alladhina la'anahum Allah fa asammahum wa a'ma absarahum Allah subhanahu wa ta'ala a wannan aya yake cewa menene kuke ganin cewa in kuka yi barna a bayan kasa kuka yanke zumunta da ƴan uwa da dangi me kuke tsammani me kuke ganin cewa zai zo ya kasance in kuka juye baya kuka yi barna a bayan kasa kuka yanke zumuntar waɗanda Allah ya umarce ku da ku sada musu zumunta me kuke tsammani zai zo ya same ku ne abin da zai same ku fa ba karamin abu bane abu ne fa babba shi yasa ya fassara abin yace ulaika الذين لعنهم الله yace wadannan Allah ya tsine musu wadanda suke babiya da barna a bayan kasa su yi kashe-kashe zina-zina-zina-zina luwaɗi ayyukan saƙo suke yaɗa barna a bayan kasa wadanda suke yanke zumunta da ƴan uwansu da danginsu yace wadannan الذين لعنهم الله su ne wadanda Allah ya tsine musu kamar yadda aya da ta gabata Allah ya ce ulaika lahumul la'ana wa lahum su'u dar Allah subhanahu wa ta'ala a wannan aya bayan ya ce ulaika allazina la'anahumul la'a ya ce fa sammahum wa a'ma absarahum wannan yana nuna mana munin yanke zumuntar ƴan uwa da dangi domin ya ce bayan Allah ya la'ance su a gobe kiyama zai kurmatar da su zai mayar da su kurame zai makantar da su a gobe kiyama kaga wannan abu ne muni a gobe kiyama ko da a nan duniya su ba kurame ba ne a nan duniya su ba makashi ba ne sakamakon yanke hulɗa da ƴan uwa ko rashin kyautatawa ƴan uwa da dangi Allah zai mayar da su kurame ya mayar da su makashi a lahira kaga wannan babban abu ne jerin waɗanda suka ƙaryata Qur'ani kamar wata aya da Allah subhanahu wataala ya bayyana yake cewa wa man a'rada an dhikri fa inna lahu ma'isatan dankan wa nahsuruhu yawm al-qiyamati a'ma qala rabbi lima hashartani a'ma wa qad kuntu basira qala kadhalika atatka ayatuna fa nasitaha وَكَذَلِكَ الْيَوْمَ تُنْسَى ولن نسيك قرية القرآن باين أن أذبتن تسوى الشين كبري أغوذيك يا ما زام يتسوى مكاشي ونحشره يوم القيامة أعمى إن يتاشي جي ما ماكي ها أي أدوني أني إلا جني دا إدانو أدى إدانو نار دو سيسي ربي لما هشرت لي أعمى دمي أن أيو لاهرة كتاشيني إلى مكابو وقد كنت بصيرا alhali za can a duniya na kasance da idanuna Allah sai ya ce kana kazalika haka ne sakamakon abin da ka aikata ne aka bayar da taimaka ku a lahira atatka ayatu na fa nafitaha ayoyin mu suka zo maka kaman ta su kake aiki da su wa kadalika al-yawma tunsa haka ne kaman yanda kaman ta da ayoyin mu a yau din nan mu kuma muka manta da kai muka mayar da kai makaho kaga wannan yana nuna mana muni yanke hulda ko rashin kyautatawa ɗan uwa da dangi dan wanda yake aikata haka gobe kiyama zai zamo kurma zai zama to makaho ya ji mamunin wanda ya kauda kai wa Qur'ani saboda shi wannan ya aikata abu biyu yanke hulda ko rashin kyautatawa ɗan uwa da dangi saba wa Qur'ani sannan kuma rashin mutunci ne abu guda biyada yaya mutane su sha wahala a kanka su kula da kai baka zaman to komai ba sai lokacin da ka zaman to komai kuma ka kauda musu da baya ai wannan rashin mutunci ne dake abu guda biyu suka hada kayyata Qur'ani da kuma rashin mutunci sai Allah subhanahu wa ta'ala sai ya hada musu abubuwa guda biyu amma su wadanda suka kayyata Qur'ani suka kayyata sai aka ba su abu aka hada su da abu daya kawai makanta dan wanda yayi yanke zumuntansa da ƴan uwa ya kayyata Qur'ani wadannan ayoyi da muka karanta duk ya kayyata su shi yasa Allah ya mayar da shi makaho da shi akwai cin mutunci a cikin harkar kuma sai aka kara masa sai zaman to kurma shi yasa a ayan nan wa man arada an zikri ba an bashi saman ba amma a wannan aya sai aka ambaci saman da kuma ama gaba daya ulaika alladhina la'anahum la fa asammahum wa a'ama absarahum wannan duk yana nuna mana munin wannan aiki wanda yayi hadu a cikin wannan zamani wadannan ayoyi duk suna magana akan sada zumunta ma'ana kyautata musu akwai wata aya kuma wacce ta zo da wani salo daban ba salon wadannan ayoyi da muka fassara ba ita ce aya ta farko ta suratul nisa Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa bismillahir rahmanir rahim ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahida wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katiran wa nisaa'a wattaqullaha alladhi tasaaluna bihi wal arham wannan aya yana da fassara kala biyu kowanne fassara yana nuna mana muhimmancin kula da ƴan uwa da kyautata musu fassara na farko shine qira'a ta jafar wattaqullaha alladhi tasaaluna bihi wal arhama wal arhama yazo ya kasance asali ne zuwa ga sunan Allah subhanahu wa ta'ala ai wattaqullaha alladhi tasaaluna bihi wattaqul arhama kaga wannan abu babba ne kamar yadda aka ce wattaqullaha wattaqul arhama kaga wannan abu babba ne al arham shine sada zumunta kula da ƴan uwa kamar yadda Allah ya ce a tsorace shi amma tsoraci duk wani aikin da za a aikata a haɗu da Allah a tsorace shi to haka nan a tsoraci duk wani aiki na rashin kyautata wa ɗan uwa da dai kaga wannan abu babba ne Allah ya hada sunansa da kuma suna na zumunta ko kyautata wa ɗan uwa wannan shine qira'a ta jafar ma'ana qurra'u sitta banda hamza sai ya karanta shi da jarra wattaqullaha alladhi tasaaluna bihi wal arhami kamar yadda Imam Shafi'i yake cewa wa hamzatu wal arhama bil khafd jammala wal arhama sai ya karanta shi wal arhami wannan shi ma yana nuna muhimmancin kula da ƴan uwa da sada zumunta saboda asali ne zuwa ga dabiri na bihi wattaqullaha alladhi tasaaluna bihi ku tsoraci Allah da kuke roko da shi in kuna so a yi muku abu ku ce dan Allah wane ka bani kaza dan Allah wane ka bini kaza ku tsoraci Allah nan da idan kuna so ku roki wani abu da sunansa kuke rokan wannan abin ku tsorace shi shine tasaaluna bihi والأرهان كما هكنا تساءلون به وبالأرهام فتقولتي ألن دا كتي روكو دشي كتي روكو أباكو دنجي فتقولتي حكي دنجي ko ɗan uwa waɗanda kuke roko da su dan ababu yadda zaka zo ka ce dan mahaifinka wane kai mini kaza dan mahaifinka kai mini kaza dan mahaifiyarka kai mini kaza dan ɗan uwanka wane kai mini kaza to ku tsorati wannan haƙi din an gane dan za ku fahimci waɗanda suke cewa roko da sunan iyaye ko dangi shirka ne ko bid'a ne akwai karancin karatu a cikin harkan saboda wannan kira'a ta jarra abinda yake nuna wa kenan kamar yadda ibnu kathir a tafsirinsa ya bayyana kamar yadda ya zo a hadisin manzo sallallahu alaihi wa sallama ya zo a hadisin manzo sallallahu alaihi wa sallama wasu ƙwaraitawa waɗanda suke kafirai ne suka zo suka nemi alfarma a gunsa suka ce muna neman alfarma a gunka ka yi mana abu kaza saboda dangantaka alakan da ke tsakanina tsakaninmu da kai manzo sallallahu alaihi wasallama bai musu inkari ba kuma ya yi musu wannan abu an gane saboda haka wannan kira'a wal arhami alfasarar da zai bayar shi ne ku tsorati Allah da kuke roko da shi kuke cewa dan Allah wani ka bani kaza kuma kuke roko da dangi iyaye ko dangi dan danginka dan iyayenka wani ka bani kaza shine kira'a ta hamza irin ma'anan da yake bayarwa wannan duka yana nuna mana muhimmancin sada zumunta waɗannan wasu ne daga cikin ayoyi waɗanda suke bayani akan sada zumunta ma'ana kyautatawa ɗan uwa da dangi da makusanta da dukiya ko da irin matsayin da Allah subhanahu wataala ya baka saboda muna da wasu hadisai da muke so su ma mu karanta za mu dakatar da ayoyin ba dan wai sun kare ba saboda ayoyin da suke magana akan kula da ɗan uwa da dangi a cikin Qur'ani suna da yawa waɗannan wasu ne daga ciki muka fassara kamar yadda muka bayyana waɗannan ayoyi sun kasu kashi-kashi akwai waɗanda suka zo da lafazi na qaraba akwai waɗanda suka zo da lafazi na sila akwai kuma waɗanda suka zo da wasu lafuzzuka daban idan ka duba waɗannan ayoyi kai tadabburinsa za ka yi istinbatin abubuwa guda goma sha biyu cikin waɗannan ayoyi amma ba mu da lokacin da za mu yi bayanin waɗannan abubuwa guda goma sha biyu talla-talla amma idan muka yi maka ishara ka zo ka saurari kasettin a hankali kai da kanka za ka yi waɗannan istinbati saboda ba a so ka dinga fassara Qur'ani kana tafiya ba tare da tadabburi ba ba za ka fahimci me wanne sirru ne yake cikin ayoyin da kake karantawa ba alal misali kowace aya daga cikin waɗannan ayoyi da muka karanta ayar tana ɗauke da wani lafazi da zai nuna maka muhimmancin kula da ƴan uwa ko sada zumunta misali aya ta farko ta cikin suratul baqara ma'ana daga cikin ayoyin da suke magana akan sada zumunta sai ya ce wa iz akhadha Allahu mithaqa bani isra'ila saboda nuna muhimmancin sada zumunta da kula da ƴan uwa Allah sai ya yayi alkawari yarjejeniya da banu isra'ila ya kulle yarjejeniya da alkawari da banu isra'ila akan wasu abubuwa daga cikin waɗannan abubuwa da ya ce la ta'buduna illa Allah wa bil walidayni ihsana ya ce wa dhil qurba ɗaukan alkawari musamman da banu isra'ila akan sada zumunta ko kula da zumunta yana nuna maka muhimmancin kula da ƴan uwa da kuma sada zumunta din saboda ba a kulla alkawari sai akan wani abin da yake da muhimmanci musamman ma wannan alkawari din daga cikin lafuzzuka ne na alkawari wanda yake ƙarfi saboda Qur'ani aka ce misaq misaq alkawari ne wanda yake kowanne alkawari ƙarfi alkawari ne wanda idan ka saba shi sakamakonsa shine gidan wuta kun ga wannan yana nuna maka muhimmanci har yanzu a wannan aya din Allah subhanahu wa ta'ala da yake la ta'buduna illa Allah kamar yadda muka bayyana ya hada tsakanin tauhidi da kuma sada zumunta wannan duk yana nuna muhimmanci nan muhimmanci kun ga a cikin wadannan a wannan aya kadai mun yi istinbatin abubuwa guda biyu daukan alkawari akan sada zumunta da kula da ƴan uwa da kuma hada sada zumunta din da harkar tauhidi ko bautawa Allah subhanahu wa ta'ala haka nan ke ji sauran ayoyin da baki daya a hadisan manzo sallallahu alaihi wasallama wadanda su ma suna da yawa hadisan da sahabban manzo sallallahu alaihi wasallama suka rawaito akan sada zumunta ko kula da ƴan uwa ko kyautatawa hadisai sun haura 100 zuwa 200 wadanda kuma sahabbai daban-daban suka rawaito daga cikin sahabban da suka rawaito wadannan hadisai akwai Abu Huraira akwai Anas akwai Abdullahi bin Amr akwai Abdullahi bin Amr akwai Aisha akwai Maimuna bintul Harith ummul mu'minin da sauran su samu karanta wasu daga cikin hadisan da suka samu domin mu ji me manzo sallallahu alaihi wasallama ya fada akan harkokin sada zumunta ko kula da ƴan uwa kamar yadda muka ji maganar Allah subhanahu wataala a hadisin da Abu Huraira ya rawaito manzo sallallahu alaihi wasallama yake cewa inna Allah ta'ala khalaqal khalqa hatta faraga minhum faqalatir rahim ana maqamul a'id bika min alqabiya faqala na'am ala tardaina an asila man wasalaki wa aqta'a man qata'aki qalat bala faqala walaki zalika muttafaqun alayhi bukhari da muslim ne suka rawaito wannan hadisi abu huraira radiyallahu ta'ala anhu yace Allah subhanahu wataala a lokacin da ya halici halitta gabaki daya ya halici halitta din gabaki daya saboda halitta lokaci guda ne Allah subhanahu wataala ya gama komai da kalima ta kun sai abubuwan suke kasancewa daga baya da ya halici halitta gabaki daya ya gama halitta sai zumunci ta fito sai take ya ubangiji ni ne wurin da ya cancanta duk wani mai neman tsari ya nemi tsari a wajenka a ya nemi tsari a wajenka a kan yanke ne ma'anar wannan ana maqamul a'id bika min alqabila ma'anarsa saboda wasu larabci fassara su da Hausa yana da wahala ma'anarsa ni ne abinda hatsarinsa ya kai mai neman tsari ya nemi tsari kada ya yanke hulɗa da ni dangi ko zumunci sai ta gaya wa Allah subhanahu wataala bayan an gama halittar abinda za a halitta sai Allah subhanahu wataala sai ya ce kala na'am sai ya ce eh haka ne yanda kika fada haka abin yake ma'ana saboda hatsarin sada zumunta wani abu ne wanda kowanne musulmi ya dinga neman tsari a gun Allah subhanahu wataala kada Allah ya sashi cikin waɗanda suke yin zumunta ya dinga neman tsari kullum a'udhu billahi min kafiyatil arham a'udhu billahi min kafiyatil arham kamar yadda kake neman tsari a kan shaitan kake cewa a'udhu billahi min shaitan rajim saboda munin shaitan to haka nan saboda munin yanke zumunta ka dinga neman tsari daga gun Allah subhanahu wataala kada ya sa ka cikin waɗanda suke yanke zumunta wannan shine ma'ana sai Allah subhanahu wataala ya ce eh haka ne sai ya ce ala tardaina an asila man wasalaki wa aqta'a man qata'aki sai Allah subhanahu wataala sai ya ce da zumunci idan na hada hulɗa da wanda ya hada hulɗa da ke ni yanke hulɗa da kuma wanda ya yanke hulɗa da ke na yi qala qala na'am sai zumunci shi eh in har kai haka ni ka gama yi komai qala sai Allah subhanahu ta'ala sai yace fa zalika lak to dai yi haka da haka wannan babbali ya wanda kai da wannan hadisi shi sabilillah Allah ya maka zuciya matanka ƴaƴanka su ne kawai suka san kana da zuciya dangin matanka kannan matanka ɗan uwan matanka su suka san kana da zuciya banda ƴan uwanka ya zake da wannan hadisi Allah subhanahu wataala yake kina da wannan haka ma'ana dukkan wanda ya yanke hulɗa da ƴan uwansa da danginsa ya yanke kyautata musu da zuciyarsa ko matsayin da Allah subhanahu wataala ya bashi ya yanke to Allah ya yanke hulɗa da ya yanke hulɗa da shi to ina za ka sa kanka idan Allah ya yanke hulɗa da kai ina za ka shiga duk kuma wanda yake sada zumuncinsa dukiyarsa yake kyautata wa ƴan uwa da dangi matsayin da ya samu ƴan uwansa da danginsa za su san ya samu wani matsayi to wannan shi ne Allah yake haɗa hulɗa da shi هذا وانا مبقان أبولي حديثي يبخاري ده مسلم يسكى عويته أولي حديثي نأنس حديث أنس رضي الله تعالى عنه دقهم منذ صلى الله عليه وسلم يكي شوى من أحب أن يبسط له في رزقه وينسع له في أثره فليسل رحمه شما بخاري ده مسلم يذكر ويتو أنا سيتي منذ صلى الله عليه وسلم يكي شوى دم تمن ده يكي فو أشم بدامة أرضه أبو دامة أيوين أرضه يرك سامو هما يكي فون أجيل كنتر مسلا رايوا an tsawaita masa da rayuwa ma'ana ya dade a duniya yace to ya sada zumuntansa kaga wannan hadisin yana nuna mana fadala na sada zumunta idan kana sada zumunta ma'ana kana kyautata wa ƴan uwanka da dukiyarka ko matsayin da Allah subhanahu wataala ya baka Allah zai kara daukaka wannan matsayi idan a kan su da kake zaka ga nan wasu kwanaki kadan ka zamanto chama in a caman kake nan wasu kwanaki kaɗan ka zama komishina haka za ka dinga samun ɗaukaka a cikin aikinka ko matsayin da Allah subhanahu wataala ya baka in mai dukiya ne in a yanzu ka mallaki naira 100,000 ne nan wasu lokuta kaɗan ka mallaki kwata miliyon wasu lokuta kaɗan half miliyon miliyon dukiyarka ya dinga hawa kenan kuma haka na Allah subhanahu wataala zai kyare ka ma'ana zai jinkirta ka kai kai tsawon rayuwa mai albarka shi yasa malamai suke ce dukkan mutumin da kaga baya kyautata wa ƴan uwansa dukiyarsa ya yawaita shekarunsa ya yi tsawo to istidraji rabonsa na lahira kawai yake ci yana cikin waɗanda Allah subhanahu wataala ya ce sanastajrijuhum min haythu la ya'lamun wa umli lahum inna kaydi matin an kyale su ne sai sun mutu a adamce su a azabtar da su a wani hadisi na Anas wanda shi ma yana nuna muhimmancin sada zumunta Anas yana ba mu wata kissa ce ta taƙaitacciya yake cewa a lokacin da Allah subhanahu wataala ya saukar da lan tanalu birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun sai Abu Talha wani daga cikin sahabban manzo sallallahu alaihi wasallama ya zo gun manzo sallallahu alaihi wasallama ya ce ya ma'aikin Allah daga cikin dukiya na ba abin da na fi so kamar wa wani gona na da ake kiransa bairaha wani gona ne wanda manzo sallallahu alaihi wasallama da kansa saboda sha'awar wannan gonan ko garkan da kansa yake iya kai ziyara ya huta a ciki saboda kin wannan gonan da garkan ga ruwa ga kayan danyi ga abubuwa saboda son wannan gona da kansa manzo sallallahu alaihi wasallam wani lokaci yake kewayawa ya je ya huta a ciki ya firi daga cikin ƴaƴan itatuwan wannan gona din yana ci lokacin da aka saukar da lantana da dukkan hatta cin tekuni mata ibo sai Abu Talha radiyallahu ta'ala anhu yazo yace ya ma'aikin Allah ka san da cewa ba abin da nake kauna nake so a zuciyana kamar wannan gona da kake zuwa kake hutawa ka san da haka sai manzo sallallahu alaihi wasallama sai yace eh sai Abu Talha yace ya rasulullah da'aha min haythu araka Allah yace ya ma'aikin Allah to wannan gonar tunda Allah ya ce dan talal birra hatta tunfiqu mimma tuhibun to ni ba abin da nake so nake kauna kamar wannan gona ka sa ka bawa ko ka kyautar da wannan gona din duk wanda Allah subhanahu wataala ya nuna maka ko ya sa ka kyautar musu wannan gona din ma'ana diyan da kaga dama kai da wannan gona na ba da wannan gona din sabilillah دعها يا رسول الله من حيث أراك الله في منذ صلى الله عليه وسلم يجي ونن هنا دك يجي بخن ذاك مال رابح ذاك مال رابح بخن داربا سنة فدن سني ألوك شند وني أبن ما معك هو وني أبن دي يبرجي في يكسج هو وني أبن دي باقواني زي يجن سبب وني يأيكتا sike wadan wannan kalma kamar yadda a Hausa zaka ce kai idan wani abu ake na ban mamaki sai yace ai wannan dukiya ne rabi yace dukiya ne mai cinyo riba da yawa dukiya ne wanda zai cinyo riba zai cinyo dukiya da yawa sai manzo sallallahu alaihi wasallama yace sami'tu ma kulta naji abin da ka fada na cewa duk abin da na so na yi da wannan gona duk wanda nake so na ba su sai yace inni ara an taj'ala hakil aqrabi yaji manzo sallallahu alaihi wasallam yace ni kuwa abin da nake gani dukiyar nan da ka kyautar wanda sai wanda yafi soyuwa a gare ka abin da na gani shine kaje ka bawa makusantan ka dangin ka ɗan uwanka wannan shine muhaddis shayi kaga nan manzo sallallahu alaihi wasallama bai karba ya bawa wasu ba saboda haƙƙi na farko da yake kansa dai shine makusantansa da danginsa tunda yana da ƴan uwa da dangi da makusanta a ɗau wannan gona mai kyau da dukiyar da yake ciki a rabawa wasu manzo sallallahu alaihi wasallama ya ga ba haka bane sai yazo yace inni ara an taj'ala hafil aqabi ba kamar irin dukiyar da mu muke samu a yanzu ba mu samu dukiya wasu ne za su mora ba ƴan uwan mu ba kaga wannan zai nuna mana muhimmancin kula da dangi da kuma kyautata musu kamar yadda wannan hadisi zai nuna mana sada zumunta ana yin sa ne da dukiya a wani hadisi na sayyida Aisha radiyallahu ta'ala anha wannan hadisi ma da muka karanta Bukhari da Muslim ne ya rawaito a wani hadisi na Aisha radiyallahu ta'ala anha take cewa manzo sallallahu alaihi wasallama ya ce innar rahima mu'allaqatun bil arsh taqulu man wasalani wasalahu Allah wa man qata'ani qata'ahu Allah manzo yace zumunci tunda aka yi halitta kamar hadisin da ya gabata yana nan a rataye a al'arfi kaga wannan ai babban abu ne a rataye yake a jikin al'arfi zumunci yana ratayen kuma yake cewa duk wanda ya sadar da ni Allah zai haɗa hulɗa da shi duk wanda ya yanke hulɗa da ni Allah subhanahu wataala zai yanke hulɗa da shi tun a lokacin da aka yi halitta aka rataye shi cikin al'arshi kaga wannan hadisi mai nuna girman zumunci da dangi al'arshi duk da girmansa zumunci yana nan a rataye al'arshi tun da aka yi halitta kamar wancan hadisin da ya gabata wani hadisi kuma daban wannan hadisi shi ma Bukhari da Muslim ne suka rawaito wani hadisi kuma daban hadisin ميمونة بنت الحارث أم المؤمنين دي لك اسم ماتن منذ صلى الله عليه وسلم ميمونة رضي الله تعالى عنها تنادى وسع وينقاه بيوا tana son wannan baiwa amma saboda son ladanta sai ta entar da wannan baiwa amma ta manta bata gaya wa manzo sallallahu alaihi wasallama ba ta entar bayan ta entar da wannan baiwa manzo sallallahu alaihi wasallama sai ya shigo sai ta dau labari ta gaya masa cewa ya ma'aikin Allah ai baiwa ta wance na entar da ita shi sabili da saboda samu lada sai manzo sallallahu alaihi wasallama sai ya ce mata لو أعطيتها لأخوالك كان أعظم لأجرك لكن دوان نمبي ورمي مخل أن تدئتا لكن دوكا تنكو تدئتا كاون ننكي قرفا ننكي تالا دنكي ياشي جهما وانا حديث وجهين دزينونا منا مهمانشين sada zumunta ko kyautatawa ƴan uwa da dukiya ku duba ƴantar da bawa wani abu ne wanda yake da muhimmancin gaske a cikin addinin musulunci saboda muhimmancin sa ne ake shigar da shi babin kafara in ka duba kafara na rantsuwa akwai auta hariru raqabati mu'mina ko kuma lam yajid fasiyamu auta hariru raqabati akwai a ciki in ka duba kafara na kisama akwai tahriru raqaba a ciki kafara na zihari akwai tahriru raqaba a ciki kafara na azumi akwai tahriru raqaba ma'ana yantar da bawa ko kuyanka akwai a ciki sannan kuma saboda muhimmancin yantar da bawa ko baiwa manzo sallallahu alaihi wasallam a wani hadisi yake cewa da bai isa ya saka wa iyayensa ba sai idan ya samu iyayensa din suna bayi ya siye su ya enter a nan ne ya saka abin da iyayensa suka masa wannan yana nuna mana girman enter da bawa saboda ya mutumin da shi ya haife ka shi ya dauki dawainiyar cinka da shanka da wahalwalunka magungunanka yaya za a iya saka masa a haka ma in aka tambaye ka cewa za ka yi ba abin da za ka yi a ce ka saka wa iyayenka haka za ka ce to amma manzo ya ce idan kana so ka saka wa iyayenka to in sai dai ka same su suna bayi ka ɗau kuɗinka ka siye su ka ƴantar da su a nan ka saka musu wannan zai nuna mana girman ƴantar da bawa amma duk da haka manzo ya ce ta ɗau wannan baiwa tata ta ba wa danginta makusantanta rafananta ta fi samun lada to hadisan dai da muke so mu karanta kamar ayoyi ne suna da yawa kuma naga ana duba lokaci ya dan kusato saboda haka abinda muka karanta mun samu wasu ne daga cikin hadisan da muke so mu karanta waɗanda ba mu karanta ba daga cikin hadisan da muka so mu karanta sukan iya mana waɗanda muka karanta za su mana ishara zuwa gare su kuma za su iya wadatar da mu a kansu amma gabanin mu rufe wannan zama mai albarka idan muka duba waɗannan hadisai da muka karanta hadisan suna nuna mana cewa sada zumunta shine biyan bukatun ƴan uwa da makusanta da kyautata musu da dukiya ko in kai ma'aikaci ne neman musu aiki saboda ku duba hadisin Abu Talha kyautar da wannan gona da ne gonan nan dukiya ne mai yawa mai girma shi yasa manzo ya ce zalika malu rabi wannan yana nuna mana sada zumunta ana yin sa ne da dukiya da kyautatawa an gane kamar yadda kuma hadisin da muka karanta na Maimuna bintul Harith saboda ƴantar da kuyanga ita ma dukiya ce hakanan sauran hadisai masu yawa waɗanda suke nuna mana cewa sada zumunta da ake faɗa ba irin fahimtar da mu muka yi ba ne na cewa kai musu ziyara haka kawai a'a shine ka dinga bin ƴan uwa kana sanin halin da suke ciki idan zaka ji ƴan uwa ko a sati sati ne ko a wata wata ne daidai da irin faragi da lokacin da kake da shi kai dan wani tanadi ba ba yawa daidai da karfinka daidai da karfinka in ka je nan naira 50 ne naira 100 ne ka babbayar da abin da ya samu shine ka sa da zumunta kenan idan kuma ka je ka dinga tambayar irin halin da suke ciki wanda matsaloli suke da shi me bukatun su idan suka ambata maka wanda za ka iya ka musu wanda kuma ba za ka iya ba ka nema musu hanyar da bukatun nasu za su biya haka za ka dinga bin dangi an gane ai sannan kuma shi sada zumunta yana da nau'i ne daban-daban nau'o'insa kashi biyu ne kashi biyun nan in ma ka kasance kai mai dukiya ne ko mai matsayi ne dukiyan da kake da shi kana kyautata musu da shi da duk bukatun da suke da shi na ciyarwa ne ko na tufatarwa ne ko kuma na siya musu magunguna ne ko yi wa wasu waɗanda ba su da aure daga cikin ƴan uwa ko kuma aurar da mata ko daga cikin ƴan uwa ko dangi da dukiyarka duk waɗannan ayyuka ne na dukiya na sada zumunta in kuma kai matsayi ne da kai ka duba ƴan uwanka makusantanka waɗanda ba su da aiki ka nema musu aiki suna yi waɗanda kuma ka ga sun dace da kasuwa kana da dukiya ka ba su jarin da za su dinga yin kasuwa ma'ana ka dinga gina ƴan uwanka da makusantanka saboda koda a nan duniya ne wani lokaci ake iya samun sauyi kai ka shiga cikin wani hali waɗanda ka gina su daga cikin ƴan uwanka ka ba su dukiya suke kasuwanci ko ka kai su ka ɗaɗɗaura su a kan wasu matsayi ko ka nema musu aiki a wannan lokacin da kai ka shiga cikin wani matsayi to za su zo su taimaka maka kai wannan kenan ɓangare guda ɓangare na biyu kuma shine a lokacin da ka kasance ba ka da dukiya ko kuma ba ka da matsayi wanda za ka taimaka musu da shi a wannan lokaci duk wani aiki da ya taso cikin dangi cikin ƴan uwa ka dinga shiga ana yi da kai wani ne daga cikin ƴan uwanka zai gina gidansa sai ka zo ka ce to ka nemi birkila kana da lebura guda ɗaya saboda ka rage masa kuɗin da zai kashe ka nemi birkila ni zan je na yi masa aiki na leburanci ko kuma wani ginin dangansa ka je ku taru kuna yi duk wasu aiki da ya taso masa na taimako na ƙarfi ka shiga ana yi tare da kai wannan shi ma kana sada zumunta saboda ba ka da dukiya ko matsayin da za ka yi amfani da su wajen sada zumuntarka shi ne ake cewa silatul rahimi malun au manfa'a silatul rahimi sada zumunta da dukiya ake yi ko wani matsayi wanda zai zauna a maimakon matsayi da kuma amfanarwa ka kasance kana amfanar ƴan uwanka shi yasa za ka zo a cikin dangi ko ƴan uwa akwai waɗanda duk wani abin da ake yi za ka gan shi a ciki amma habatun kuɗi ko wani abu shi ba shi amma suna ne biki ne ɗaurin aure ne duk wani abin da ya shafi dangi za ka gan shi dubu-dubu a ciki ana yi shi in wani ne daga cikin dangi wani abu ya same shi za ka ga zai bi katun wannan abin amma za ka ga wasu saboda yankin zumunta da ake da shi a cikin wannan zamani za ka ga wani kaninsa ko ɗan uwansa ya yi wani laifi an tsare shi a sel kwana biyu ko uku a danginsa ba wanda ya ce in an yi magana kai ku rabu da shi danginsa ba shi yake yin abin da yake zuwa ke kama shi ba ka gani to saboda haka wannan waɗannan su ne nau'o'i na sada zumunta in ma da dukiyarka ko matsayin da Allah ya baka in kuma baka da kowanne ya kasance duk aikin da ake yi ko aiki na agaji ya